Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noman, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yammaci, barkan mu kuma da yamma. Yau talata 20 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoto da wakilin mu ya hada muna akan muhimmancin wannan rana ta yau, wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin muhimmancin yara a matsayin yau rana ce ta yara ta duniya. Daga nan sai mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin irin dambarwar siyasar kasar. Daga bisani za mu kawo muku labaran wasanni, amma duk a takaice daga jamhuriyar Nijar. Sai mu buɗe layin wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da maudu'in namu na yau, da wanda za mu wanda muke son mu ji me kuke gani ko ko wace irin rawa kuke ganin ya kamata a ce kuna takawa wajen kun tambayi shugabanninku ayyukan da ya kamata a ce sai muku da kudaden da aka ware muku. Lambar dai kamar kullun dai ita ce 1-202-205-5-5. Kada kuma a manta sai a sa alamar tarawa a gaba, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
A yau talata, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Saudiya duk da cewa ya amince akwai yiwuwar yarima Muhammad bin Salman na da matsayin ya kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Trump ya ƙara da cewa ta iya yiwuwa yarima Salman na da masani ya kan wannan mummunan aika-aika, ta kuma iya yiwuwa bai da sani ba. Yana mai cewa ba za a san ainihin gaskiyar wannan labari ba. Kafafen dillancin labarai da dama a Amurka sun rawaito cewa jami'an tattara bayanan sirri na CIA suna cewa yarima Muhammad bin Salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar a ranar 2 ga watan Oktoba. Su dai hukumomin Saudiya sun musanta cewa yarima Salman na da hannu a wannan kisa na Khashoggi, yayin da shi kuma shugaba Trump ya kwatanta rahotannin da ke danganta yarima Salman da kisan a matsayi marar tushe. Jakadancin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen, Martin Griffiths, na ziyarar kasar domin shirya wani zaman sasanta rikici da ya addabi kasar. Ziyarar na zuwa ne yayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa. Ana shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi da ke haɗa kai da Iran a babban birnin sana'a a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen ke samun goyon bayan Saudiya domin a hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden nan da ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan, ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffith, amma ɓarkewar wani sabon rikici da aka samu a kwana-kwanan nan kan iya kawo cikas ga yunkurin sasantawar. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta mayarwa da ɗan jaridan nan na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga fadar, inda ta yi mai gargaɗin cewa idan baya bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa a taron manema labarai da aka yi a fadar, za a sake janye takardar. Makonni biyu da suka gabata, fadar ta White House ta soke takardar Acosta bayan musayar kalamai da suka yi da shugaba Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai. Gidan talabijin na CNN ya ce zai janye karar da ya shigar da gwamnatin Trump bayan da fadar ta sauya matsayarta. A jiya Litinin, sakatariyar yada labarai ta White House Sarah Huckabee Sanders ta ce suna maraba da dawowar Acosta, amma ta yi gargadin cewa za a janye takardar izinin shiga fadar ga duk dan jaridar da ya ki bin ka'idar da aka shimfiɗa, wato ta yin tambaya ɗaya kacal baya ga tambayoyin da za su biyo baya a lokacin ba da ansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muƙaddashin shugaban rundunar sojin ƙasar Liberia ya nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda suke shiga cikin ƙasar daga ƙasashen makwabta, yayin wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Komanda Sajan Mejo Kamo Duk Freeman ya ce ya zama dole a ɗauki matakin kare dakarun ƙasar, domin hakan ya zamo sako ga 'yan ta'adda da ke aikace-aikacensu a kan iyakokin ƙasar. Ita dai rundunar dakarun ƙasar ta Liberia mai yawan sojoji 2,000 an sake haɗa ta ne bayan yaƙin basasan da ya kawo ƙarshe a shekarar 2003. Dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa ƙasar a baya sun janye a farkon shekarar nan, lamarin da ya bar ƙasar cikin yanayi na rashin cikakken tsaro. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane 50 aka kashe, sannan mutane 83 suka jikkata a wani harin bom da aka kai a wani taron malaman addini da aka yi a birnin Kabul. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida, wato Najib Danish, ya ce maharan sun saka rigar da take ɗauke da bom a lokacin da mutane suke taron domin bikin ranar zagayowar haihuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a wani birnin taron biki. Jami'an ma'aikatan lafiya Wahidullah Majro ya faɗa wa muryar Amurka cewa aƙalla mutane 24 na cikin mawuyacin hali a asibiti. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da faruwar wannan hari da aka kai. Waɗanda suka shaida harin sun faɗa wa manema labarai cewa kusan mutane 2,000 ne suka halarci wannan taro, ciki har da fitattun malaman addini.
A gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya. Labaran duniyan dai suna ci gaba da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga labarin bari mu shiga rumbun rahotanni daga wakilanmu. A duk ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don tunawa da yara kuma da tasirin su a duniya. Masu iya magana ma kan ce yara manyan gobe. Ci gaban duniya ya ta'allaka ne akan irin tarbiyyar da aka ba yara tun suna ƙananan su, don su ne za su zama shugabanni a gaba. Hakan yasa Hassan Umar Tambuwal ya duba muna irin halin da yara ke ciki a Najeriya.
Ranar 20 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yara. An ware wannan rana ce don yin nazari da waiwaye a game da halin da yara suke ciki na rayuwa da ilimi. Na ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan, ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Ibadan da ke ci kullum, inda ni tare da wasu yara sun yi sharaf da gumi suna talla. Daga bisani na tambayi ɗaya daga cikin yaran da harshen Yarbanci dalilin da yasa yake tallar ruwan leda, wato pure water, sai ya ce yaron ya ce yana tallar pure water ne saboda babu kuɗin da zai biya makaranta, don haka mahaifiyarsa ta ce ya yi tallar pure water. Yaron ya ƙara da cewa zai yi amfani da kuɗin da ya samu ya ci abinci. To koyaya masana ke kallon dalilin da yasa yara ƙanana talla? Professor Olusegun Kolawole na Jami'ar Ibadan ya yi ƙarin haske.
The system has failed the parents, guardians, the government, we have not enforced laws that will make sure these children.
Professor Olusegun Kolawole yace tsarin ya gaza iyaye masu kula da yaran da ma gwamnati ba mu aiki da doka ta kare yara shi yasa ba a baiwa yara irin kulawar da ta dace da su to wace illa ce hakan zai haifar sai Professor Kolawole yace
they are going to become a threat to those of us whose children are going to school. They are going to be a threat to themselves. They are going to be a threat to the larger society. So there's not going to be peace.
Professor Olusegun Kolawole yace za su zama barazana gare mu, za su zama barazana ga kansu, za su zama barazana ga al'umma, kuma hakan zai gurgunta zaman lafiyar jama'a a can gaba. A yayin da wasu yara na dage don yin talla a kasuwanni, wasu su ko gararan ba suke yi saboda rashin kulawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umaru Tambuwal. Baya ga ire-iren mawuyacin hali da yara kan samu kansu a kasashen Afirka, sai batu da manya suka fi maida hankalinsu a kai, musamman kasashe na Afirka. A jamhuriyar Niger, kamar kowace kasa Afirka, ana ta kai ruwa rana a kan shuwagabancin jam'iyya. Sulaimin Muni Barma yanzu ma gare ka.
Rashin yarda da halaccin waɗanda suka wakilci rassan jam'iyyar ta sai dai Israhama a wurin wannan taro da ya bayyana Maitre Madugu Bubakar a matsayin sabon zababban shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya ya sa bangaren tsohon shugaba Abdullabo Soma shirye-shiryen maka abokan hamayyar su a kotu akan buƙatar ta soke dukkan shawarwarin da taron ne mai ya tsayar. Malam Abdul Amani na kan gaban wannan yunkuri.
Tunda muke Rahama ba ta taba ganin irin wannan kongare ba, inda za a ce ka zo za ka shiga wani zai maka shaidu kai dan Rahama ne akalla in ka dauka a jaha Damagaran cikin mutum 43 da suka zo fiye da mutum 20 duka shaida ce akai suka shi wai Rahama ne, amma sai an shaidu ba su takarda aiwa ba su kanta.
Wai me zai hana ku zamana a daki guda ku yi sulhu tsakanin ku saboda ganin irin matsalolin da sai dai ta fuskanta a can baya? Da tana daya daga cikin manyan jam'iyyu, amma yau sai dai a hankali.
Mu ban bula shirya ba, amma wa'anga su sun ga shirin bai gyara su, saboda in an shirya shi Madugu abin da ta dawo shi hankali ya zan zama shugaban farti. Kundinmu na farti ya ce in za ka takara shugaban farti sai ka yi shekara 10 cikin farti, shekara 6 cikin farti. In za ka takara shugaban farti sai ka samu manda ka zama mamba bureau politics so biyu, so ɗaya zama mamba bureau politics shi ma bai ida ba tukun don me ka tsaya zabe shi in dai sun astakarra su ta cewa sun yi kongare. Kun tabbata da za mu samu iluwa, insha Allah za mu kai kara.
Kamar yadda bangaren Labo ke kallon bangaren Madugu da rashin cancantar tafiyar da harkokin jam'iyya, haka ɗayan bangaren ke cewa tun jimawa doka ta yanke hukunci akan makomar siyasar Abdullabo. In ji Malam Mutari Kadiri kusa a bangaren Maitre Madugu Bubakar.
Tsohon shugaba Abdullabo saboda wasu dalilai da ya shahe shi, kotu ta umarce shi da sam-sam-sam ya fitar ga bakin siyasa. Ba shi ba siyasa, ba a zaɓin shi ba ya zaɓa, saboda haka jagorancin jam'iyyar siyasa ba nashi ba ne. Tun daga ranar da kotu ta ɗarme mishi ta mushi ɗarme, to muka zo neman wakilci wa ya kamata ya jagoranci sai dai Israhama. An yi taro, kundin tsarinmu ya ba da shaida cewa a cikin mataimaka suke da ƴancin riƙon ƙwarya idan shugaba baya nan. Kuma wannan mataimakan sun haɗu sun zaɓi Maitre Madugu, sun kasa Ibrahim Halilu. Kuma Ibrahim Halilu nan da nake gama ya yi ƙuri'a, ya jehawa kan shi ƙuri'a, wasu magoya bayan shi sun jehawa mai ƙuri'a, an yi sakamako ya sha ƙasa, an zaɓi Maitre Madugu da ƙuri'a jaha hudu da shi ko iya da jaha uku.
Kun sanar da ma'aikatar ministan cikin gida rahoton irin shawarwarin da kuka tsayar a taron kongaren ku?
Sosai, 14 da wannan watan mun saka takardunmu conclusion duka ƙudurruka da muka yi mun kai shi ga hukumar cikin gida, ministan cikin gida, kuma suna tantancewa domin kan aikin su ga an ya dace mun yi abin nan akan ka'ida ko bai dace ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a jinjina ma Sule Mummuni Barma. Sau da yawa gwamnatoci a matakai daban-daban kan fitar da alƙaluma da ke nuna irin kuɗaɗe da ake warewa don ayyukan ci gaban ƙasa a Najeriya. amma abun mamaki ba a ganin ayyukan kuma jama'a ba sa bin kadin kudaden ko ayyukan shin me rashin bibiyar kadin ayyukan da kudaden ke iya haifarwa Madina Dauda ta hada muna wannan rahoton
Wannan batu ya sa al'umma sun fara tafka muhawara akan dalilan da ke sawa gwamnatin jihohi ba sa amfani da kudaden wajen yi wa jama'a ayyuka. Aisha Bello jami'a ce a cibiyar haɓɓaka al'adu ta jihar Kano.
Wannan abu dai kam idan aka riga aka ba wa mutum aiki haƙƙin jama'a aka ce ka je ka yi baka yi ba su kuma mutane dama ai abin da ya kamata su yi shine su bi kadi su ji menene shine neman haƙƙinka. Kai a unguwarku an bada kuɗi a gyaran hanya. An zo kaga ba a gyaran hanya ba abin da ya kamata ku yi sai ku yi ƙaramar kungiya a unguwa sai ku bi kadi an ce an fitar da kuɗi a yi kaza kun tabbatar an fitar da kuɗin nan amma gashi kuna jira ba a yi muku abin nan ba me ya faru me ake ciki idan da haka za a samu manya wannan daga nan ƙasa ai sama daga sama a sake yin sama har sai an je ƙarshe an samu ainihin wanda aka ba wa aikin nan da zai muku kun ba haƙƙin ku kenan kun kwato aikin
A lokacin da yake nashi nazari akan batun Nafi'u Nasidi Muhammad wanda yake sana'ar zane-zane yake yi ya nuna yar yatsa akan gwamnoni
babban matsalar da take faruwa shine gwamnoni suna ansan makudan kudade daga gwamnatin tarayya domin siwa jama'a ayyukan da jama'a suke da bukata amma maimakon si wannan ayyuka sai su bige da abubuwan da su a kasar ransu shine yafi musu muhimmanci misali sai ka je wata karkara tana bukatar harkar lafiya amma sai a bige da yi mata kwalta wanda ba shi take da bukata ba sai ka je wani wuri su kuma harkar makarantu ko ruwan sha suke da bukata shi ma sai a bige da wani aiki wanda ba jama'a suke da bukata ba shi yasa har yau muke a cikin yanayin da an kasa bullewa mafuta
amma ga Binta Sani Bello daga jihar Kano tana ganin mutane ne ba sa bin kadin haƙoƙinsu
akasari da yawa zaki ji mutane suna kuka gwamnati ba ta yi kaza ba gwamnati ba ta yi kaza ba kuma so da yawa gwamnati ba ita za ta bi ka inda kake ba akasari da yawa abubuwa gwamnati ba ta san ma ana yi ba mutane suna yin sana'o'i mutum zai bude sana'arsa sai ce gwamnati ba ta taimaka masa ba ya kamata mutane su gane cewa akwai kungiyoyi ana kafa kungiya in kuma abu na al'umma ne gaba daya kamar na karamar hukuma ko na wani unguwa sai a samu mai unguwa a je gurin kaman kansila shi ma ya tafi gurin a je daga kansila a samu hanya zuwa gurin ciyaman da haka a je sama har su nuna gwamnati ga yanayin su ga abin da suke bukata ga abin da suke ciki ta nan ne gwamnati take sanin bukatun al'umma
to sai dai ɗaya cikin ƴaƴan jam'iyyar APC kuma ministan kula da ma'aikatar matasa Barista Solomon Dalun ya ce gwamnati na daukan matakan hana yin sama da fadi da kudaden al'umma
Baba Buhari ya kawo su dokoki ya sarrafa waɗansu matakai na farfadar da tattalin arziki da liƙe bakin buhu saboda inda dukiyar ƙasa na yoyewa wannan matakin da ya dauka na TSA ba karamin fit da ƙasar nan a cikin haɗin siya ba wannan TSA ta hana washe dukiyar jama'a a je a boye a cikin bankuna sai riba sun taru a fit da su ta kawo lumana ka'ida ladabi da biya a cikin harkan gwamnati
ra'ayoyi na rabe ko a cikin 'yan ƙasa inda wasu na kallon ya kamata a dau matakin yi wa al'umma ayyuka Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a jinjina ma Madina Dauda Akan wannan lamarin ne muke son ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku nan ba da jimawa ba amma kafin nan sai ku shakata da wannan faifan
Kinyara annanana habayara manyan gobe kinyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so habayara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe habayara manyan gobe habayara annanana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin saka Allah ke so ɗan yara manyan gobe abba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai ji mai amfani kai shi gaba mai amfani fa san kin ganshi mai kyau har fa san aiki mai kyau kun gina ma idan kun yarda dan yara manyan gobe haba yara Allah na nan dan yara Allah na nan haba yara manyan gobe
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
To kiran mu na farko daga Kaduna garin gwamna wa muke da shi akan layi
Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna
To Malam Suleiman muna sauraron ka
To naji batu game da kamar ka'ida ko kuma in ce yanayin yanda ake tafiyar da al'umma tsakanin al'umma ga jagororin su wato abin da ke akwai ya kamata su al'umma kansu su zamanto masu kishin ganin cewa an samar musu da abin da ya kamata saboda yau zaka je gidan dan majalisa ko chairman na karamar hukuma sai ka je ka tarar da al'umma tunda sun safa an cika gidan shi wasu sun zo ne suna bukatan daga mai 500 sai 1000 kaga wannan ba shine zai ciyar da al'umma gaba ba yau in kaga mutane sun je gidan dan majalisa yana da kyau a ce sun kai mishi wani kuka ne waya Allah makaranta ko wani abu in kuma an fahimci dan majalisan bayan haka to kaga akwai gaba sai a dawo da shi da qur'a ba da tashin hankali ba ina ga shine shawaran da zan ba
to layin ka ya tsinke Malam Suleiman bari mu koma jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
Ibrahim ne yake mula garin mai gode a kin ba
to Malam Ibrahim muna sauraron ka
to gaskiya mu dai ana cewa demokradiya ana baiwa anin yan siyasa kudade to mun nan fa yadda ka san ba Najeriya muke cikin ta ba a haka muke nan wurin nan
eh
dan saboda yanzu ga hanya nan aka ce an bada kungila hanya za a bura hanya babu labari ga wuta an kafa transformer an sa ainihin wannan falafalan duk haka suke yi
to Malam Ibrahim ku a bangaren ku
ba muke haka ba kasance a wannan yankin
to ku a bangaren ku wace irin hobbasa kuka yi
na'am
ku a bangaren ku wace irin hobbasa kuka yi don ganin an yi muku waɗannan ayyukan
to gaskiya mun nan bamu da jagororin da yake za su mana tsaye akan akai a mana aiki a wannan yankin bamu da su
to ku a matsayin ku na al'umma me ya kamata ku yi
to gaskiya mu abin da ya kamata mu yi yanzu tun lokacin da ya zo ya mu ta mun tantance yanda ke dan Allah sai mu kawo mu ta mu ta wa biya mana bukatar mu ya share zan ba ya kwamu kenan wanda muke zara nan
to mun gode Malam Ibrahim bari mu je jihar Kebbi wa muke da shi a jihar Kebbi
eh assalamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri
Malam dan Asabe muna jin ka
to game da wannan al'amari a kage dai shugaban kasa ya ba gononi kudi babu gonan da ba a ba kudi ba
eh
makon su yi aiki wasu su sun ce ya aiki yanzu ina so in bada misali ga gonan jihar Sokoto lokacin da ya fita daga PDP lokacin da ya fita daga APC ya koma PDP
eh
yake fada mu duniya cewa abin da yasa ya fita ne saboda gwamnatin Buhari ba ta ma jihar Sokoto komai ba alhali kuma mu mun sani duniya ta sani duk gonan da aka ba kudi da aka ba sauran gononi kudi shi
to layin ka ya tsinki Malam na Asabe wata abin tambaya a nan shine ku a matsayin ku na al'umma me kuke yi dan ku ga cewar an yi muku aikin da ya dace to layin na Asabe ya tsinki bari mu je jihar Niger Niger wa muke da shi a jihar Niger Niger wa muke da shi a jihar Niger to layin ka ya tsinke na Niger a maudu'in mu dai na yau shine muna so ku kira don ku bayyana muna wata irin gudunmawa kuke bada ko ya kamata ku bada wajen ganin an yi muku ayyukan da suka dace a hukumance ganin cewar waɗannan matakai na gwamna ko na shugaban kasa ko na kansuloli ku kuka zabe su wace irin gudunma kuke badawa to masu sauraron mu iyaka abin da zamu iya kawo muku kenan yanzu mun samu yar tangarda amma yanzu ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda kungiyar kwallon kafa ta matasa ɗan ƙasa da shekaru 23 ta ƙasar take neman shiga wasannin Olympic da wasannin matasa na nahiyar Afrika da zai soma a watan Fabrairu a jamhuriyar ta Niger suka kammala karon su na biyu da ƙasar Burkina Faso a babban birnin Yamai a dazu-dazun nan kungiyoyin guda biyu sun tashi ɗaya da ɗaya a wagadugun Burkina Faso a wasan da suka kammala kwanaki hudu da suka gabata wanda yayi nasara tsakanin jamhuriyar ta Niger da kasar Burkina Faso a wasannin biyu aje a dawo zai kara da kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire anan gaba har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda a rukunin G na tankade da rayaya na neman shiga kofin nahiyar Afrika na wasannin kwallon kafa da zai wakana a shekara ta 2019 a kasar Kamaru jamhuriyar ta Niger ta samu nasara ta farko a wannan rukunin a lokacin da ta ziyarci Swatini ko tsohuwar Swaziland inda jamhuriyar ta Niger ta lashe kasar ta Swatini da cibiyu da daya tuni dai a wannan rukunin na G Tunisia da kasar Misir ko Egypt suka karbi tikitan su na shiga wasannin na kasashen nahiyar Afrika na kullun kafa da za su wakana abadi idan Allah ya kai mu a kasar Kamaru kusan cewa a wani bangaren a yau ne aka yi wasan sada zumunci tsakanin kasar Tunisia da kasar Morocco kasashen da ba su sake yin irin wannan wasa makamancin haka ba tun shekara 2004 a wasan karshe na kofin nahiyar Afrika inda Tunisia ta yi nasara gaban kasar Kamaru haka ma ana can yanzu haka ana wani wasan sada zumunci a kasar Ingila tsakanin Kamaru da kasar Brazil sai dai wasan na wakana ne a cikin matsayin jin sanyi tunda yana digiri 3 na Celsius ne a kasar ta Ingila yanzu haka a wani fanni ko kusancewa a wasannin mata na kwallon kafa na nahiyar Afrika a yau ne kasar Ghana ke goga da kasar Mali a rukunin A dudde a wannan rukunin kasar Kamaru na buga da kasar Algeria su kuma ɗan kasa da shekaru 17 mata da ke bugawa a wasannin duniya a kasar Uruguay a yau ne Ghana ke bugawa da kasar New Zealand idan muka tsallaka a kasashen turai a wasannin Ligue des Nations na turai kasar Faransa da ke rike da kofin duniya yanzu haka ba za ta kai ga wasannin kusa da na ƙarshe ba bayan a rukunin su na A ta sha kashi kwanaki 6 da suka gabata a hannun kasar Holland wadda ta lele ta biyu da banza kasar ta Faransa ta yanke kamna da tsammani na shiga Final Four ko wasannin kusa da na ƙarshe din na Ligue des Nations ko National League bayan da Holland ta kwace kunnan doki a ƙarin lokaci a wasan ta da kasar Jamus a ranar jiya inda aka tashi 2-2 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 3:59 iyakan abin da zamu iya kawo muku kenan masu saurare a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma yake bada umarni Dan Brown da engineer namu na yau ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya